Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kamar kowace safiyar Asabar, muna tafa da shirin a bari ya huce. Amma kafin nan, bari mu je da duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Gwamnatin sabon shugaban Amurka Joe Biden za ta ajiye tsarin bambance tsakanin sha'anin cikin gida da na kasashen waje wanda aka saba da shi a Amurka wurin tinkarin batutuwan barazana ga tsaron kasa. Manufofin kasashen waje su ne na cikin gida, haka zalika manufofin cikin gida su ne na kasashen waje, inji mai ba da shawara akan tsaron kasa Jake Sullivan yana fadawa masu zaman sauraren shi ta yanar gizo. Ya kamata mu dauki matakai da zamu karfafa kanmu domin magance matsaloli da muke fuskanta a fadin duniya, inji Sullivan. Yace yanzu haka babban kalubalen tsaron kasa dake gaban Amurka shine ta maida hankali ta gyara harkokinta na cikin gida. A hali da ake ji kuma, ƴan majalisa da dama a Amurka a cikin wannan lokaci suna fuskantar barazana ga tsaron su, a yayin da kakakin majalisar wakilai Nancy Pelosi ta yi kira ga ƙarin jami'an tsaro a majalisun dokokin, kada ta yi zargin cewa hadari ba da jama'a kadai suke fuskanta ba, har ma da abokan gaba na cikin majalisar kanta. Kalaman Pelosi na ranar Alhamis na haska batun karuwan tankiya tsakanin jam'iyyun siyasa a majalisar akan damuwar kare lafiyar su tun bayan hari da aka kai a majalisa a cikin wannan wata da magoya bayan tsohon shugaba Donald Trump suka kai. Mutum biyar ne suka mutu a cikin tarzomar. Sama da 'yan majalisa 30 ne suka sanya hannu akan wata wasiƙa wannan mako da ke kira ga ƙarin tsaro a gundumominsu. Suna faɗin cewa barazana akan 'yan majalisa na ƙaruwa ainun a cikin 'yan shekaru. Rundunar 'yan sanda a majalisar dokokin Amurka ta ce tana ɗaukar matakan kare 'yan majalisar yayin da za su je da dawowa aiki, a cewar wani saƙon email da shugaban 'yan sandan majalisar ya aika wanda kamfanin dillancin labaran Associated Press ta gano a jiya Juma'a. Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO za ta yi bikin zagayowar shekara da ta ayyana dokar ta ɓaci ta kiwon lafiyar jama'a ta ƙasa da ƙasa game da cutar COVID-19 ta hanyar kira ga ƙasashen duniya su ɗauki ƙwararren matakan daƙile yaɗuwar annobar. A jiya Juma'a a wani taro da hukumar ta saba yi a helkwatanta a Geneva, babban daraktan WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce shekarar da ta gabata ranar Asabar adadin kamuwa da cutar bai kai guda 100 ba, kana babu wanda ya mutu a cutar a wajen China. A wannan mako mutane da suka kamu da cutar sun haura miliyan 100, kana mace-mace kuma ta tasar ma miliyan guda 100,200. Tedros ya faɗa cewa a wancan lokacin ya gargaɗi duniya cewa akwai damar daƙile yaduwar cutar. Ya kuma ƙara da cewa wasu ƙasashen sun ɗauki shawarwarin, wasu kuma sun ki ɗauka. Tedros ya ce allurar rigakafi da aka samu yanzu ta sake baiwa duniya wata dama ta kawo ƙarshen wannan annoba. Kana ya ce bai kamaci a yi warwaso da rigakafin ba, a raba daidai wadaida tsakanin ƙasashe masu arziki da matalauta. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Juma'a, Prime Minister Canada Justin Trudeau ya sanar da tsauraran matakai akan matafiya a wani matakin mai da martani ga kullar sabuwar cutar coronavirus da suka hada da wajabta killacewa a otel da matafiyan za su biya kudin otel din idan suka isa Canada. Kana an dakatar da jigilar jirage zuwa Mexico da duk kasashen yankin Caribbean har zuwa ranar 30 ga watan Afrilu. Trudeau ya kuma sanar cewa baicin gwajin cutar kafin tasowa zuwa Canada, gwamnati za ta buƙaci a fara tilasta gwajin a filin saukan jiragen sama akan duk mutumin da ya shigo Canada. Hakan na nufin matafiya za su jira sakamakon gwajin nasu tsawon kwanaki 3 a otel ɗin da za su biya, wanda ake sa ran ba zai haura dalar Amurka 2,000, inji Trudeau. Ya ƙara da cewa wanda sakamakon ya nuna ya kamu za a killace shi a gida tare da sanya ido a kansa da kuma ƙarfafa matakai. Shugaban Rasha Vladimir Putin a jiya Juma'a ya sanya hannu akan ƙudurin faɗaɗa yarjejeniyar takaita ƙera makaman nukuliya wacce ta rage tsakanin Amurka da Rasha mako guda kafin ta kammala aiki. majalisun dokokin Rasha a ranar Laraba sun kada kuri'un bai daya na amincewa da fadada yarjejeniyar ta New Start tsawon shekaru biyar. Putin da shugaban Amurka Joe Biden sun tattauna akan yarjejeniyar nukuliyar wuni guda kafin sanya hannun. Kana mahukunta a Kremlin sun amince su kammala duk wasu shirye-shirye a cikin 'yan kwanaki masu zuwa. A ƙarshe, shugaban Sudan ta Kudu Salva Kiir ya ce gwamnatinsa ba za ta ƙara girgije jami'an tsaro masu shiga tsakanin rikicin ƙabilanci idan yaki ya kaure a jihar Jonglei daga rimfibo na gwamnatin wurin, wani yanki da ake yawan samun mummunar arangama. Ya ce nan gaba, idan kuka je kuka yi faɗa, ba zan kawo muku agaji ba, kana ba zan kafa wani kwamiti da zai je inda aka yi yakin ba. Na yanki shawara duk wani rikici da zai sake tashi ba zan aika da sojoji ko 'yan sanda ba. Zan kyale ku ci gaba da yaki har sai bangare ɗaya ya gudu. Salva Kiir yana faɗa a ranar Laraba yayin da yake jawabi a wani taron zaman lafiya tsakanin ƙabilun Jonglei da Fibo a birnin Juba. Nan da dan masu sharhi akan siyasa suka ce matakan da Kiir ke dauka akan wannan batu ba su dace ba, a don haka sun kira ga shugaban kasar da ya janye waɗannan kalamai nasa.
To kamar yadda muka saba a kowace ranar Asabar, ga shirin A Bari Ya Huce, da fatan za a yi sauraro lafiya.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Da fatar an wayi gari lafiya. Na goma barka da sake
yawa, barka ka dai.
Ya kwana biyu
wallahi, alhamdulillah kin sha hutu,
mun same ku lafiya.
Wallahi kin same mu lafiya, muna dan muna tsaron gida.
Ne ta samun sakonni kan wata ma na ta aika mata da sakonni, wai ana ce wai na Aunty Grace ce ne, nace baba ya bani hutu.
Eh haka, na baki hutu kuma Allah ta Allah Allah ki dawo.
Nace baba ya ce je huta.
Eh to yayi kuma kin dawo.
Ai kun kuma dariya, kun kuma dariya, nace to nace baba me dauke maka hankali a duniya Amurka wannan makon.
Eh to
ma'arufin Lalo,
baban
Nabil
gaskiya ba a duniyar Amurka wato
duniyar Amurka ba albakin
batun corona nan da har yau yake cinyewa da kuma irin matakan da hukumomi suke dauka na ganin an magance wannan lamari na coronavirus da kuma wato karfafa ko kuma karfafa dokokin saka abun rufe fuska
ya ake ƙara jaddadawa yanzu har ana maganar cewa ma yanzu da wannan sabon nau'in corona nan da aka tabbala a waɗansu ƙasashe ana maganar cewa ma yanzu takunkumin nan ka rika ruba shi wayan ana son a samu kariya ta wancan nau'in dan suna ana ganin tafi wannan wanda ake fama da ita ƙarfi to wai a rika ruba shi takunkumin nan
Ni fa da ga mutane suna sa bibiyu din nan fa.
Ni ko da naje Najeriya gaskiya na rika sa bibiyu a wadan turare sabili da dalili shine galibin mutane ba sa sawa. Wato kai kana sa nasu, ka sa naka ka kare kanka ka kare su kai kuma ka kare tunda ba sa sawa domin su kare ka.
Haka dan ne.
To amma anan da yake ko dan kankanin yaro ma an za a fita da shi ana sa mishi indai ba jariri ba, kaga kowa yana taimaka ma kowa.
Wallahi gaskiya ne. An ce hanyar lafiya a mita
jika. To Allah ya sa mu ga bayan wannan bala'i kamar yadda muke faɗa kowane lokaci dokokin nan an gindaya ne domin kare kanmu ba doka bace da za ta nawaita mana. Ka kare kanka ka kare kaunatattinka ka kare wani kowa ya kare kowa kowa yana taimaka ma kowa ne ko
gaskiya
to Allah ya sa mu ga bayan wannan bala'i to yau dai yau ne yau ranar mu ce na gaba
eh gaskiya
yau waɗansu menene ake cewa na ji ana labarin ƴan Kaduna da san banza ba ni na faɗa ba na ikara ba ni na faɗa ba labari na ji haka aka ce wai a Kaduna
ikon Allah
aka ce wai a Kaduna wai akwai wai ba su san na banza duk inda aka yi biki ba a gayyace su ba kaga anan na Gombe in duk bikin da za a yi in ba a gayyace ka ba baka zuwa domin ana kirga yawan kan mutane yawan kujerun da za a aje saboda haka ba in ba a gayyace ka ba baka zuwa biki to amma a Najeriya ko kuma a kasashe mu na Afirka in dai aka ji biki na kowa ne yawan mutanen da za su zo ma wai yawan sanin ka da jama'a yawan farin jinin ka ko
na kowa ne
ko da za su ci abinci ko ba za su ci ba a dai tare jama'a
to
shikenan sai wannan yana bi duk inda yaji tunda dai a can Najeriya da gani dai ni ban san yadda ake ba a Ghana amma dai baba a Najeriya in kana da hali talla aure zakai ka je radio ko TV wato kowa yazo kenan ba
farin koko a gadan ma haka ake yi
shi kenan shi wannan yana jira a gidan radio Kaduna yaji cewa yau Isa lawal ikara zai aure da wane sani Shaibu Malum Fashi
to haka yake
a wace unguwa karfe nawa sai gaba ya tafi ya je in ya samu ya ci abinci ya ce Allah ya kara kai mu ke na waje karo kuma sai gaban da ya samu kanshi a gidan mutuwa a gidan mutuwa ka san ko gidan mutuwa ba ana fa ana cin abinci musamman ma zaka galibi a lokacin da ake zaman makoki nan
dan shirye wani abu
sanaka za a ci kawo gudunmuwa abinci a ci dafa abinci dai har a gama addu'o'i a watsi haka abinci dai za a ci kowa ya zo a ta bashi to shi wannan haka in ne je shi ma an yi ko
kan da
ake mutuwa shi ma sai je shi kenan ya ci abinci aka gama aka lokaci aka watse sai ya ce to shi kenan Allah kuma Allah ya kara Allah ya kai mu
a Allah sa a dada ke dan wai da wawaci tuwo gidan mutuwa
yau muna biki a sashen Hausa muna aurewa a sashen Hausa yau bukukuwa muke ji da shi tun jiya muka fara
ta lallai plus 1 minus 1 kenan
ai banda gidan ikara banda gidan ikara a gidan sani Shaibu Malum Fashi ne ake plus 1 minus 1 amma na ikara shi ta Fulani yake bai kai wa gidan kowa
shi kowa yake gidan
kai wa ake ya tara
Yeah.
kai ga haka bari mu mika gaisuwar Sa'adiya zuwa ga Malam Salisu Salih da aka fi sani da lakabi Sunshine na AKTH ko menene AKTH ya sani saboda rasuwar kawun shi Dr. Muhammad Salisu mijin yawa. Allah ya ji kan mamaci, Allah kuma ya kyautata namu karshen. To kamar yadda na faɗa na goma yau auren raki muke ji da su. Da farko dai kamar yadda nace tun jiya muka fara bukukuwan wannan aure, Sani Shaibu Malin Faki da Isa Lawal Ikara wakilan mu da suke zaune a Kaduna, dukkan su suna dai zama a Kaduna ne. Sani Shaibu Malin Faki yake dauko raki a jihohin Zamfara da Katsina, shi kuma wakilin mu Isa Lawal Ikara shine wakilin mu dake dauko rahotanni a Kaduna. To dukkan su suna ta bukukuwa tun jiya dai kamar yadda nace aka fara. Shi Sani Shaibu Malin Faki yana aure da ƴaƴan shi guda uku, waka zalika shi ma Isa Lawal Ikara aka fara muka fara aurewa Asiya Shani Sani Shaibu Malin Faki da angonta Adnan Rabiu Aliyu jiya su aka daura musu aure da karfe 10:30 na an dai daura auren nan ne jiya Juma'a kamar yadda na faɗa. To muna ma an gode amarya barka da shigowa wannan ƙarin girma da suka samu a Turanci kuna cewa promotion kenan ba zuwa wannan sabon babin rayuwa. To banda Asiya Sani Shaibu Malin Faki kuma yana aure da ƴaƴansa maza Sa'id da kuma Al-Amin, wato shi injiniya Sa'id Sani Shaibu Malin Faki zai auri Sa'adatu Dahiru Abubakar Turajo a yau din nan da karfe 1:30 na rana. Zai auren ne a masallacin Umar bin Khattab dake Dangi Bridge a kan hanyar Zaria a birnin Kano. Shi kuma dan mu na biyu injiniya Al-Amin Sani Shaibu Malin Faki da shi kuma zai auri Hafsat Abubakar Sadiq, su kuma zai auren nasu ne su ma da karfe 10:11 na safe a yau din nan a Emia Palace a birnin Zaria. To waɗannan auren raki na gidan Sani Shaibu Malin Faki waɗanda za a yi, waɗanda aka yi da aka kuma yi yau. To sai na ce maka shi na Ikara ta Fulani yake, wato Ikara
shi banda kawo mai bayan kai waki
ne, shi yake wannan Ikaran duk su tuka ka kar kowa ya bar garin, wato dan shi Zainab Hamisu Ikara ko da kuma Hassana Lawal Ikara dukkan su shi ya rike su suna cin tuwo tare, suka tashi tare, sai kuma aka dace za su auri juna
masha Allah.
Sai kuma Abubakar Jibrin ABK da kuma shi kuma wanda zai auri Asiya Lawal Ikara, dukan auren rikin nan za a yi su ne a yau din nan da karfe 2 na rana a gidan Dogaye Makera Ikara, wato za a yi buku, za a yi biki kenan yau ne. Ai shi ne nace yau za a yi nake a gidan a waɗannan gidajen waɗannan masu neman yau sai kun baje
a karami ba
sai yau
ai kin ga mu ba ma san banza amma dai da mun san inda za a yi ko kusa ne, kin ga da mu ma mun je mu ci mu jatsi.
Akwai ɗiban gadi ba, to Allah ya sa
akwai ɗiban gadi
ba, Allah dake a dace, Allah ya ba su zaman lafiya da albarkar zaman tare. Kai ba kana da wani aure na gadi?
Amin subba amin amin. Haka ne, akwai wato wannan ke cewa gaisuwa da fatar alheri ga ma'aikatan VOA Hausa. Yace ina matukan farin ciki da Allah ya nuna mana babban aboki na, wato marigayi Abu Dan Dare makeri fana, lalle kin ji abin gida
ne, ku ne masu ku da kuke da buci a ce
kwarai kwa namu ne abin maganin akwabi mu. To sai kuma wannan tayin murna da zamu mika ba Hajiya Salma, wato shugaban karaban hukumar is a yawa so municipal assembly dake Accra, wato MCE na Nima kenan, da dan uwanta chairman Papa Angola, wato chairman masu shirye-shiryen radio da television na Hausa a Ghana, wato na dauren na auren da dan su kenan da ake kira Dr. Isham Muhammad Sinari wanda aka yi a ranar Lahadi da ta gabata. To nan kuma muna addu'a Allah ba da zaman lafiya ya ba su zuri'a tayyiba ya kuma sa alkhairi a cikin zaman da za su yi.
To amin kuma amin kamar yadda muka ce yau ranar auren raki ne sabili da haka zamu taya su holewa da waƙe-waƙen soyayya ko
daidai ne.
Aure raki muke muna cikin hididdimin aure ne. To labarin aure zan baka. Wai
daidai ne.
Ka san wannan zamanin ban san to kai dai kuma za ka to amma ban san ko kai tunda kana harkan sada zumuntar nan kafofin sada zumuntar nan ba za ka rasa ganin yadda ake yayin kwalliya ko mu anan ma wato kwalliya ka ga wani a kwalliyance
haka yake
ka ganti kafin kwalliyar nan ba za ka taba sanin wannan ba yana sake fasalin mutane gabaki daya wato wannan zamanin
a kware sannan wanke malam
da ake da dai kunshi ake yi kunshi amariya kunshi haba to amma wannan karan ban san ko ana kunshi na har yanzu ba amma abin da aka fi mai da hankali akai shine kwalliyar
fuska sai jajazar
to shikenan ashe amariya wata wani ango da ya aure amariya
ake wata eh haka
ta kware a yin kwalliyar nan. To duk lokacin da ya ga wannan lokacin da yana neman ta kullun yana ganin ta a cikin kulliyar nan ne kullun eh bai taba ganin ta ainihin yadda take ba
a cikin kulliyar haka bai taba ganin ta ainihin ita kanta ba
aka zo akai aure to tun da ba a kwanciya da kulliya za a yi wanka tukuna shikenan sai ya duba wa zai gani sai ga matan nan ainihin yadda take
inda kwalliya dole ne a goge
hankalin shi ya tashi sai auren sai kuma wai a cikin makon kawatan da take mai ta kwalliyan tana cikin mutum cika shekara tana cewa me za a ce mata da yake sun shaku kuma suna da dan abun hali sai tace wai kawatan na mai gida ko za a ce ma kawatan nan iPhone waya ta zamani mai tsada shikenan yace eh ba damuwa shikenan da ya tafi sai je sau ya karbi kwalin iPhone kwalin ya samu aka bashi kwalin iPhone din ya je sai ban san ko ku gane kuna da wannan irin akwai wata yar wayar salula a Najeriya dai tsada ta 3000 tana da etoci na kuma na farko batirin ta dai mutuwa da wuri kana har yar waka take ni ko tafiya nan ma in kana son maganin barayi sai wannan wayan
na gane shi ake ce ma a gane ana cewa banci duya wato itacen rogo
to
itacen rogo ke da
to banci duya sai ya so mata banci duya ya saka ta a cikin kwalin iPhone ya nade shi da ake bada kyauta
har
ta ga iPhone har tana ta murna tana nagode shikenan aka ce ta bude ta bude kawai me zaka gani wannan wace ce kina ka banci diya shikenan ka banci diya yace tace ban gane ba yace ashe ba dadi ashe ba dadi kike ya shafa mata ki rinda dai su ki sa su
ki
amma aka bude wannan su ne daban sai ba shi ke ba shi ne dadi
ai wannan makeup din dan kisa akwai wanda da gani shi ma haka shi ba ya bayan yayi bashi da in fact kan social media ne na gani ashe irin zaden da ke kan huskan matan nan wato ya kai kwata aka sa wannan makwabdin nan kwalliyar nan aka rufe wannan abin sai da aka zo ta zo gida ta share yaga haka kike to shi fa daga gurin yace gaskiya an cuce shi in ma ya biya sai da ki ba irin wanda ya biya wancan ba dole a masa rage
daga Ghana har zuwa Najeriya yace shi kenan ai amma da miji da kudin shi an rode shi ai to bari mu ga ko ka san wannan zamani yana sa a kafa dokoki iri to kina nan gaba kina waye sani ko a kafa dokar yaudara
da kwaliya a kawo na yaudara ta daƙura yaudara ta kwalliya haka
to isa na wal ikara da iyalinka sani Shaibu Malin Fashi da iyalinka dukan ku muna muku barka Allah ya sa sun samu gidaje Allah ya ba da zaman lafiya da haƙurin zaman tare
amin amin summa amin
to yanzu a madadin
Baba ya koma kiri.
Alheri ke muku fatan alheri Allah kuma ya sa mu ga bayan wannan bala'i na corona lami lafiya muna ƙara yi ma ƴaƴanmu fatan alheri.
Ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amerika ni Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku